Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Amfani, Sarauniya, Far'a, Nomad FM da Dalol FM. Sai kuma tashar mu ta Viewer Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Har ila yau za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare. Yau Laraba 17 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande tare da abokin aiki na Hafiz Adoba Balle da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan daren. Amma yanzu a cikin shirye-shiryen namu muna tafe da rahotanni daban-daban. Yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don yaƙi da talauci a faɗin duniya. Baya ga batun na talauci sai maganar tazarar haihuwa, wanda masana ke ganin cewar akwai buƙatar a ƙara wayar da kan al'umma dangane da mahimmancin hakan. Daga bisani kuma muna tafi da labarin wasanni a takaice daga ƙasar Ghana. Idan kuma Allah ya kai mu, za mu buɗe layin wayanmu don ku biya ku don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da maudu'inmu na yau. Lambar dai kamar kullun ita ce 2022055. Kada a manta kuma a sa alamar tarawa a gaban lambar. Amma duk kamin nan sai mu fara jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce so yake a nuna mishi hotuna da sautinsu in akwai su game da yadda hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi ya salwanta, wanda kuma hukumomin Turkiya suka zargi wasu mukarraban Saudi Arabia da cewa sun kashe shi kuma sun yayyanka shi a cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyar da ke Istanbul. Trump ya bayyana wannan bukatar ne a fadarsa ta White House yayin da yake jaddada cikakken goyon bayansa ga kasar Saudi Arabia, kasar da ta dade tana hulɗar kasuwanci da Amurka. Trump ya ce yana sa ran binciken da ake gudanarwa kan wannan al'amari za a kammala shi kafin ƙarshen makon nan. Tuni dai Saudi Arabia ta musanta cewa ta hallaka ɗan jaridar. Wani kwamitin musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta kafa, wanda ya zargi sojojin ƙasar Myanmar da kisan kiyashi a kan musulmai 'yan ƙasar Rohingya a shekarar da ta gabata, na shirin yi wa kwamitin tsaro na majalisar bayani. Ƙasashe tara ne dai daga cikin mambobi 15 na kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya suka nemi a gana da shugaban kwamitin a hukumance cikin buƙatar da suka mika shekaran jiya Talata. Sai dai kuma jakadan Myanmar a Majalisar Dinkin Duniya, Ambassador Hau Do Suan, ya nuna adawa da taron a wata wasiƙa da ya aika ranar Talata, inda ya ce ba wani abin da taron zai tsinana. A wani rahoto da aka fitar a watan Agusta da ya wuce, kwamitin bincike ya ce ya gano hujjoji da suka nuna yadda sojojin Myanmar suka gudanar da kisan kare dangi a kan musulmin Rohingya. Kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kanan birnin Washington DC. A yau Laraba ne aka buɗe wani sabon shafi a ƙasar Canada, inda ƙasar ta zama ƙasa ta biyu da ta amince da saida tabar wiwi. Ko da yake bisa doka an amince da tabar wiwi tun daga shekarar 2001, ƙasar Canada za ta bi sahun Uruguay a matsayin ƙasa ta biyu da jama'a za su iya siyan tabar a shaguna. An bude shagon saida tabar wiwi na farko da asubahin yau Laraba a Newfoundland, lardin da ke gabashin ƙasar. Duka larduna 13 za su fitar da ƙa'idojinsu na saida tabar wiwin. Wasu za su amince a saida a shaguna masu zaman kansu, yayin da wasu kuma sai ta hanyar shagunan da ke mallakar gwamnati. Wani minista a ƙasar India ya yi murabus ba shiri a sanadin zargin da wasu mata 15 suka yi mishi na cewa ya gallaza musu ta hanyar neman yin lalata da su a lokacin da suke aiki da shi a wata kafar watsa labarai lokacin yana matsayin edita. sai dai kuma MJ Akbar, wanda shine karamin ministan harkokin wajen India, ya musanta zargin. Kuma yace zai kalubalanci masu zargin, har ma ya shigar da kara a kotu. Yana karar Priya Ramani, mace ta farko da ta soma yi masa zargin, wanda kuma bayan nata zargin ne wasu mata 14 suka bullo, suka ce su ma suna zargin Akbar da irin wannan laifi na matsa musu lamba domin yin jima'i da su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. A duk shekara dai Majalisar Ɗinkin Duniya takan ware wannan ranan don tunawa da kuma nemo hanyoyi da suka dace a bi don fitar da al'umma daga cikin bakin talaucin da ke tattare da su. Saboda muhimmancin wannan, Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
A rahoton da Bankin Duniya ta fitar, ya yi nuni da cewa tsakanin shekara 2013 da 2015 an samu raguwar matalauta sama da miliyan 68 a duniya sakamakon matakan da ake dauka na bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe, ciki har da ƙasar Najeriya. Amma masu nazarin tattalin arziki irin su Aliyu Shamaki na da bambancin ra'ayi.
Kar mu rudi kanmu, musamman mu 'yan Najeriya. Yau kusan shekara 58 na samun yanci, kuma mun samu gogayya da kasashen da muka fi su. Kuma yau idan za ka yi la'akari da su, za ka ga sun yi nisan tazara wa Najeriya. Kudiri daban, aiwatar da kudirin daban a kasar mu Najeriya. Kuma duk soyayyar mu da za mu kai ga soyayyar wani, ya kamata ya zama cewa kishin kasar shi ne a gaban mu. To in an kawo maganar tattalin arziki ko bunƙasarsa ko rashin sa, to Najeriya dai kowane ɗan Najeriya ya san ba bunƙasa take ba in aka kwatanta da shekara 58. Misali, gwamnatocin da suka gabata sun sha maganar yaya talauci a sai mashin, a sai keken ɗinki, a wannan. A'a, har yanzu an gagara samun masana tattalin arzikin ƙasa wanda za su zauna su ba wa gwamnati shawarar menene zai je ga har talakan, kuma talakan yau gobe in an zo a samu yana da abin da aka bashi domin ya amfana.
Sai dai ministan kula da ma'aikatan matasa da wasanni na Najeriya, Barista Solomon Dalun, ya ce ba a taɓa yunkurin yaya talauci irin na yanzu ba.
A tarihin Najeriya zan kalubalanci kowa idan yana da wani sun bayani da sun fi wanda zan faɗa ya kawo. Babu wata gwamnati da ta nuna kyakkyawan niyya da doma ta kai na tunkare talauci kamar zamanin Baba Buhari. Muna da yanzu haka a cikin shekaru uku na akwai matasa 500,000 wanda muka diba ana biyan su 30,000 suna aiki kowane wata. Wannan number da aka diba a Afrika gabakidaya ba taba an samu wata gwamnati ta doki wannan mataki ba. Na kalubace kuwa in yana da shebara. Na biyu, muna da dan karamin jari wanda ake zagawa a ba mata waɗanda suke dan kasuwanci domin a tallafa musu, wannan ma kyakkyawan goyon baya domin a tunkare talauci. Na uku, muna kuma da tsari na ba da abinci ga kananan yara a makarantu, domin idan mutum bai samu abinci mai kyau ya ci ba, to ko shi karatun karan kanshi ba za a yi shi da kyau ba.
Bankin Duniya ta ce abu ne mai wahala a cimma burin rage matalauta har ƙasa da kashi 3% a shekara 2030 idan aka yi la'akari da yadda tattalin arzikin ƙasashe da dama ke tafiyar hawainiya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a jinjina ma Madina Dauda. Abu ne mai matukar mahimmanci idan jama'a za su dinga daukan shawarwarin masana, wanda a bangare daya masu iya magana kan ce ana sara ana duban bakin gatari. Tazar haihuwa na da matukar mahimmanci ga lafiyar uwa da ma ɗan da ta haifa, a cewar masana. A jamhuriyar Niger, masana sun gudanar da wani taro don wayar da kan al'umma muhimmancin ba da tazara wajen haihuwa. Tamar Abari gare ki.
Babbar asibitin haihuwa ta da magaranta kaddamar da wani gangami na waye kai game da sa sarari tsakanin haihuwa da gwaji na sankaran mama ga mata. Wannan shiri ya biyo bayan yadda mata ke shan wahala wajen ga goyo kuma ga ciki wanda wasu lokuta yake sanadiyar uwa ko kuma shi dan. Dr. Aishatu Ungozo mace ko sajifam a babbar asibitin haihuwa ta jihar Damagara ta bayyana dalilan su.
Hutun nan da ake so mata su zansa tsakanin aihuwa dan an su sun sa a cikin kai ana so a hana mata aihuwa ba hana aihuwa ne ba dan su huta mace ta aihu ana so kahin ta samu wata ciki ta dan huta jikinta ya walwale yaro ya walwale kahin take dauka wata ciki ana musu waye kai bisa maganin hutu a gwada musu duk kala kala da addakai paske ba iri dai ne ba in an kwatanta musu duk wani iri ne mace ba a ce mace sai ki dauka wanga ita take zaba wanda ya himata cikin su akwai na sha shine ake ce pilul pilul in ma kala biyu ne akwai na wata wanda mace ke sha har wata 6 akwai wanda bayan wata 6 take sha akwai wanda ake sa ga hannu shine implanon a house ana ce damsin karan damsi akwai roban ma'aihwa akwai condom in preservative na femitan akwai na masculine akwai allura na karan damsin na iri biyu ne akwai na shekara 3 akwai na shekara 5 ba dole ne in mace ta sa shi sai ta shekara 5 shekara 3 ko shekara 2 tayi tana son ta hidda ana hidda mata
to ko matan suna gane wannan waye kan da likitocin ke yi musu
to wallahi akwai wanda suka gane akwai wanda basu gane ba har yanzu AP babban matsala wadanda basu ga gane ya mazan ne matsala dan shi ne muna kira ga maza su bar matan su zo doka wannan magani dan lahiyar jikin mata ne ake yin shi su gane ba aihuwa ake so a hana su ba
Hajiya Rabi jami'a ce a hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagara ko yawan mace-macen mata da ake samu wajen haihuwa ne suke so su dakile
to shi ba neman dakile bane ba neman kaga in aka yi magana aka sai aga kamar ko ana son a rage aihuwa ba shi bane zai zaman to kamar wannan cikin da wancan cikin in an sa sarari ke kanki mace kenan lahiyar jikinki za ta komo gare ki yawanci yau in an ce mace ta rasu in an bincika an diba sai a ce ai wajen aihuwa ne to shine ake so lalle ita mutuwa ba kiyaye ta ba za a yi amma matsala an ce ana iya a ciwo kanta ita matsala kenan matsala ce ake so a ciwo kanta
ga abin da wasu mata da suka zo wajen waye kan ke cewa
mata masu ba da tazara haihuwa yana da amfani mun karu sosai kuma yana da kyau wanda ma basu zo ba ya kamata su ma su zo tunda za a yi kamar sati daya ana yi gaskiya eh to nayi amfani da shi kamar su daya amma fa
gaskiya amfanin sa sarari na aihuwa gaskiya yana da matukar muhimmanci dan haka ke na ƴan uwa na mata a ringa sa sarari domin yaron ka shi ma ya ji dadi kuma kai ba ka ji dadi in dai ba ni shan allura ina da shan kwayoyi amma gaskiya yana da matukar muhimmanci maza su ringa barin matan su suna sa sarari su domin duka karuwar su ce tunda shi yaron ya samu lafiya uwa mata samu lafiya
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
To godiya ta musamman ga Tamar Abari akan wannan matsalar ce muke so zuwa dan anjima kadan sai ku bugo muna don ku bayyana muna ra'ayoyinku amma kamun nan sai mu shakata da wannan
Mugare gade mai gina la min mugunta to
gade mai gina la
kannan tsoro na lamin mugunta ku gargade mai gina lamin mugunta kai dai mai gina lamin mugunta to ka gina daidai faulinka wata kila fa kai ka fada mu gargade mai gina lamin mugunta
ku gargade mai gina lamin
mugunta mu gargade yan uwa musa alheri zuci yan mutai mana dadi amma fa mu barge na ramin mugunta
mu gargade mai gina ramin mugunta
gamashi mai gina ramin mugunta ya tabe nan sararin nan ko aje ya marma ya tabe muddin yana gina ramin mugunta
mu gargade mai gina ramin mugunta
gama kanu fowa ne cangun kana bi dar ka ba jaman shi wannan ne gina ramin mugunta
mu gargade mai gina ramin
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To Jigawa, muka samu kiran farko, wa muke da shi a Jigawa?
To alhamdulillah, sunana Umar Babanya ya Sabon Gida, dalibi ne sanin makamar aiki daga karamar hukumar Katsina Hausa jihar Jigawa.
To Malam Umar, muna jinka.
To alhamdulillah, kamar yanda kuka dauko wannan manganu, zamu iya cewa waɗannan al'amura da suke faruwa ta ƙarin tazarar iyali, wato ba abin da zamu ce sai dai fatan Allah ya sa duk wanda ake kiran nan domin su ji kuma su yi amfani da shi, domin mu matasa mu zamu gani daga iyayenmu, domin kuma mu koya. Dan haka muke addu'ar Allah ya sa wannan kiran da za a yi wato ya kuma yi amfani gare mu matasa da kuma iyayenmu da kuma yaran da ake haifa baki daya. Nagode, a tashi lafiya. Sunana Umar Babanya ya Sabon Gida, dalibi ne sanin makamar aiki.
To masha Allah, mun gode. Daga Birnin Tarayya, wa muke da shi? Na Birnin Tarayya, kashe rediyon ka don Allah.
Okay, alhamdulillah. Assalamu alaikum.
Ka kashe rediyon ka?
Eh, na kashe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke magana?
Sunana Musa Kekereri, mukarama hukumar Sumaila ta jihar Kano da ta Abuja.
To Malam Musa, muna jinka.
To alhamdulillah, wannan maudu'i da aka dauko, an dauko maudu'i mai muhimmanci, amma ni a nawa ra'ayin zan ga kamar misali ita wannan tazarar iyali da ake magananta, zan ga cewar mu kamar a addinin mu na musulunci, wanda mun san cewar Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake ci da bayinsa, kuma akwai abubuwa wanda yake shi dan adam wanda ya san ya kare. Hello?
Muna jinka.
Hello?
Muna jinka Malam Musa. To layin Malam Musa ya tsinke, bari mu je jihar Kaduna. Kaduna, wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To wa alaikum salam.
Alhaji Musa Garo, direba da recorder kasuwar Kawu, Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, shi ka san duk abin da ita kanta rayuwa aka ga mutum zai kamata ya tsara, wanda ita kanta al'amarin rayuwa zai mai daidai ita ce. Amma tunda dai a shari'ance ita wannan tazara ta iyali ba ta haramta ba, ya kamata a ce mutane su yi kokari su yi kiyayewa, saboda ita kanta mace-mace su kansu mata wajen haihuwa da sauran wasu abubuwa, ga an haifi yara masu zama liability, kaga akwai matsaloli da yawa, ya kamata mutane su tabbatar da dukkan abubuwan da ya kamata, abin da ya kamata shi ne mafi sauki a gare su. Amma idan aka ce ana ta haihuwa na yuyu, akwai mai 'ya'ya 30, akwai mai 'ya'ya 40, 5 kaga kun ga magana, ita kanta uwa ma ba ta iya kulawa da su ba. Ya kamata ku haifa abin da za ku yi amfani da shi, ko maza Allah da ya ce ku haifa, domin na da gobe kiyama ne amfani da ku. To a'a, ba zai yi amfani da mutane suka fantare, ko kuma yaran da ba su da tarbiya ba. Karshen ne muka fata alkari, a tashi lafiya Alhaji Musa.
To mun gode Alhaji Musa. To bari mu je, muna da jihar ta Kaduna, wa muke da shi a Kaduna?
Wato kiyama Allah sai dai kalafiya. To Yusuf Aliyu da dai sunana Murtala, ina kiran gudan gari da kasar tarihin Najeriya.
To Malam Murtala, muna jinka.
Kaga yi ba da yawa za ka gama da mai suna bayani, suke da iyalin nan ba ya kasu tala-tala, kuma ma wanda manufa za ka yi, yanzu ka duba kamar yan bu kudurin wanda ba san haihuwa, wani ta ɗaya zai haifa, wani ta biyu da ƙarshe kuma Allah ya jarabce su da rasuwa, ta ga wannan zai zo suna cizon yaka. Wasu kuma da yawa za ka yi ta magungunan ba su ka ka'ida ba, kuma a sun sa bukata haihuwa a samu matsala, ni akwai wanda na gani ma yanzu. To amma maganan gaskiya dai mutum ba zai kai ka zuwa rajira ba, ko bai da abin da zai cike su, dole ne ka tanadar musu abubuwan da makaranta kiran da za su sa mahalli da magunguna. Ya kamata malaman mu su ƙara shigowa, su ƙara waya mana da kai, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Bari mu je jihar Plateau, wa muke da shi a jihar Plateau?
Barka dai mai gidana, kuma ina muku fatan alheri a daidai wannan lokaci, musamman ma ma'aikatunmu da 'yan jaridunmu da dukkanin masu sauraro.
To muna godewa, wa ke magana?
a nan yankin karamar hukumar Wase local government a tare kuke wanda aka fi sani da Abdulrahman Amwase a daidai wannan lokacin ina jihar Gombe zaka
to Mal Abdulrahman muna jin ka
kasancewan yanzu nan na shigo ma'ana na fada a sara kan gaba ban fahimci gaba daya
to abin da muke tattaunawa a yau shine muhimmancin watan wariya ko kuma tazarar haihuwa shi muke tattaunawa yau
to har ga Allah musamman ma likitoci da suke ma'ana tara magidanta suke mana karin haki akan ga alfanunsa ga kuma wani bangare ta wani bangare ga rashin alfanunsa ya kamata a rika takasassan musamman ma iyaye masu haife-haife tara ya barkate ba kuma yasa ba saboda ire-iren wannan at the end uwa takan zo ta shigo cikin wani yanayi na rashin samun kuzari samun karfin jiki da yadda za ta shayar da jaririnta yin haka za ka gani mace wata tara tana ɗauke da ciki ba a kai shekara ba ta sake yaye wannan ta sake ɗauke da cikin wani na baya to har ga Allah mu rika irin waɗannan ba da tazaran duk da dai mu dai ba masu iyale ne ba har ga Allah ya kamata musamman ma likitoci a rika tura su kai
banda your operator
to masha Allah daga jihar Ogun wa muke da shi and mallam na jihar Ogun to layin shi ya tsinke daga jihar Ogun a maudu'in da muke tattaunawa yau shine a watan ainihin tazar haihuwa to mun samu kira daga jihar Kebbi wake magana daga Kebbi
to alaikum kuna magana da Shehu Alba Asara dan ko Sokoto district
to mallam Shehu muna jin ka
to alhakikanin gaskiya mu muna goyon bayan wannan tazar haihuwa saboda munin ga ke da mun samu matar gwamnati mu likita ce tana ji kasashe kafi irin kauyukan nan tana shiga tana ba da gudunmuwarta game da tazara haihuwa da ake magana a kai lallai mu muna goyon bayan irin wannan domin musulunci ya tana ji mutum da ya ba dai shi ke cewa ba Allah ke cirewa
to mun gode bari mu je jihar Katsina wa muke da shi a jihar Katsina
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Wa alaikum assalam.
Bella Saban Dawa Zakka daga jihar Katsina.
To Malam Bella muna jin ka.
To alhamdulillahi gaskiya lamari tazaran haihuwa yana da amfani ga al'umma. Duk da yake mun samu labari babu ba haramun bane a dan dai tsawarta amma kada a yawaita abun domin kada a taka shari'a. Saboda ina kira ga ainihin jama'a a dan riga yin tazara
to wannan shine kira na karshe da zamu yi dauka
wannan to ra'ayina kenan a huta lafiya mai magana da sabon da zaka
to wannan iyaka abin da zamu yi dauka kenan a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu masauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu agogon muna cewa karfe 4:53 na yamma
wasanni a takaice
za mu so mashirin na yau ne da labarin normalization committee wato committee daidaita lamarin wasan kwallon kafar Ghana wacce take kira ga hukumar kwallon kafar Africa da ta fada da wa'adi da ta basu na bayar da sanannakin clubs din Ghana wa gasan cin kofin kasashen Africa na zakaru na shekara ta 2019 Mr. Dan Kwekwebuwa kakakin committee ya fada a cikin wata fira cewar wannan rukuni na Dr. Kofi Amu wadda yake wa jagora za su sadu da mambobin zattarwar hukumar ta kafa yayin ziyarar da za su kawo a nan kasar Ghana a cikin makon nan da shirye-shiryen gasan cin kofin Africa na mata da za a gudanar a nan kasar Ghana a dalilin hali da ake ciki mun rubuta wa hukumar ta kafa domin samun magance wannan matsala amma har yanzu ba mu samu
amsa ba tukunna. Mambobin kungiyar kwallon kafar ƙasa na ƙasar su Black Challenge sun dakatar da shirin su na gabatar da zanga-zanga akan gwamnati game da kin daukan nauyin su domin shiga gasan cin kofin duniya na ƙasar su na shekara ta 2018 da za a gudanar a ƙasar Mexico. An shirya yin wannan zanga-zangan ne a ranar Litinin to amma sai aka dakatar da shi a ƙarshe yayin da ministan ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki ta shawarta da su. Kasar Ghana dai za ta fuskanci Faransa, Argentina da Italy a rukunin ba daga ranar 24 ga watan Oktoba zuwa 5 ga watan Nuwamba na gasar. Mai koyar da Black Stars wasa coach Kwesi Appiah ya gargadi Kevin Prince Boateng da ya nemi afuwar al'umman Ghana dangane da halayen da ya nuna a yayin gasan cin kofin duniya da aka gudanar a ainihin kasar Brazil a shekara ta 2014. Tsohon dan wasan na Schalke 04 da Sule Ali Muntari ne aka kura daga sansanin Black Stars bayan sun nuna munanan halaye a yayin gasan na cin kofin duniya na shekara ta 2014 a kasar Brazil. Za mu kammala shirin da sakamakon wasu karawa tsakanin wato kasashen Afirka domin samun shiga gasan cin kofin Afirka. Cameroon ta lallasa Malawi da ci 1 da nema, Gabon 3, Sudan ta kudu na nema, Angola 4, Mauritania 1, Togo 1, Gambia 1, Guinea 2, Rwanda na nema, Cote d'Ivoire 4, Central Africa na nema. Kasar Masar 4, Swaziland 1, Cape Verde 3, Tanzania banza, Mali da Burundi sun yi baram-baram, Algeria 2, Benin na nema, Afrika ta kudu 6, Seychelles banza, Uganda 3, Lesotho banza, Equatorial Guinea na nema, Madagascar ta lallasa ta 1, sa'an nan Mozambique 1, Namibia 2, Guinea-Bissau 2, Zambia 1. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Malam Ridwanullah, yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
Amurka Donald Trump ya ce so yake a nuna mishi hotuna da sautin su in akwai su game da yadda hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi ya salwanta, wanda kuma hukumomin Turkiya suka zargi wasu mukarraban Saudi Arabia da cewa sun kashe shi kuma sun yayyanka shi a cikin ƙaramin ofishin jagadancin Saudiya da ke Istanbul. Wani kwamitin musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa, wanda ya zargi sojojin ƙasar Myanmar da kisan kiyashi a kan musulmin 'yan Rohingya a shekarar da ta gabata, na shirin yi wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya bayani. A yau Laraba aka buɗe wani sabon shafi a ƙasar Canada, inda ƙasar ta zama ƙasa ta biyu da ta amince da sai da tabar wiwi. Koda yake bisa doka an amince da tabar wiwi tun daga shekarar 2001, ƙasar Canada za ta bi sahun Uruguay a matsayin ƙasa ta biyu da jama'a za su iya siyan tabar a shaguna. An buɗe shagon sai da tabar wiwi na farko da asubahin yau Laraba a Newfoundland, lardin da ke gabashin ƙasar. Duka lardina 13 za su fitar da ƙa'idojinsu na saida tabar wiwi, wasu ma za su amince a saidar a shaguna masu zaman kansu, yayin da wasu kuma sai ta hanyar shaguna da ke mallakar gwamnati.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu sababbin shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya tanaya ni gabatar da shirin, Hafiz Ado Babale, da sauran abokan aikinmu musamman Julie Lazarus Gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniyanmu na yau, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Assalamu.